يا الله يا الله نرقى الله لكي نرقى بروتك تهت هويبا كوجا مها تنبيا نكيدا كوجا مها تنبيا نكيدا منين دنيا منين دادين دنيا Minene duniya
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a ci gaba da nazarin hanyar rage mace-macen aure da ke barazana ga ci gaban al'umma yau kwararru da muka gayyata sun bayyana yadda ci gaba da ake samu a fannin kimiyya da fasaha ke taka rawar gani a kalubalen da ake fuskanta tsakanin ma'aurata kamar yadda Maryam Lemu ta bayyana.
Do your homework, ka san background na mutum, kai ma ka san naka background din, better rights and obligations, duk abubuwan da ya kamata mutum ya sani. Sai hankali da addictions, don yanzu yadda na faɗa batun tsoron social media, mutane na ganin fitina a waya, ba su san yadda yake affecting din su ba. Suna ganin abin da zai iya bata masa aure daga pornography. Yawa, suna ganin pornography wallahi ba su san wannan abin da idan suke gani ba zai sa ba za su yi appreciating spouse din su ba. Ko na miji ne ko na mace kuma yanzu a cikin aure ne gidana muna dealing muna counseling the couples that are addicted to wannan abun pornography
da ba kallon wannan
sai su complain ba
ta
sun saba kallo sai su ce a ya aka yi mata na bata iya wannan ba sai su nemi wata awaje da za su yi ko ita matan da take kallo abin da bai kamata ba ta ce me yasa miji na bai wannan sai da irin stamina bai da kaza sai issues na personal things da wani lokaci zaka ji kunya ba za ka iya faɗa ba kafin kai aure bayan kun aure ne zai zama muku batsala so ina za ku je ne ku nemi solution because kuma akwai sexual frustration a aure ba tana complaining cewa mazajin kansu kawai suka sani sun gama abin da za su yi sun yi suna sai su tashi su tafi ko sai bacci sun bar su on TV sai ki that is causing another problem so these are all abubuwan da nake kokari in tabbata na yi covering din kada mutum ya shiga bai sani ba cewa gashi akwai solution fa akwai yadda zaka kare ka yanzu ma na samu letter daga wata da ta aika min ta social media handles dina tace akwai wanda take son ta aura suna ta courting yanzu 2 years yau ya ce yana son ta gobe ya fushi bai mata magana sati ɗaya sati biyu kuma me take ce mun da Allah wani addu'a zaki bani da zai sa shi ya so ni na like eh ai wannan ba addu'a da zai solving wannan kyau shi kawai ki gode Allah ya gwada miki dukan muna addu'a Allah ya zaba mana na kware na gari to Allah kuma na gwada miki time yana banza da ki baki shiga gidan shi ko ba by the time kuka yi aure zai karu kuma another kuskure da muke yi sai mu ga kaman bayan aure ne zamu gyara mutum zamu ga mummunan hali kafin a shiga aure sai mu ga kaman bayan aure zamu shirya by the time mun saki yara komai zai yi sauki ina wallahi zai doubling fiye da abinda ma Allah ya gwada maka tun farko kana ce Allah gwada mu ya gwada maka ka ce oh no sai ka yi ignoring din shi soyayya yayi yawa ya rufe muku ido ku ce komai zai gyaru da soyayyar nan nan ba haka yake ba so shi yasa ni na fito da course din kuma yadda barista ya ce ya kamata mutane da yawa su fito da different abinda Allah ya ba su da za su iya kai maka mutane da zai kare su daga irin sharri da ke cikin aure idan baka san abin da kake yi ba wallahi hanyar takaici ne rashin kwanciyar hankali kuma problem din yaran mu na gani su ma za su je su sake a cikin nasu auren su ma za su haifi yara da ba su ga example da ya kamata ba su haka shi yasa generation din mu yana facing serious problem because ba batun kai da yaran ka bane ba batun kai da gidan ka bane batun whole civilization ne
na'am yana shafan dani da za
al'ummai daban-daban duka
shine abun so shi yasa ni na fito da course din nan and I'm praying wasu ma za su fito da shi yanzu muna kai kokari ana translating course dina daga turanci zuwa hausa full day darabci da yarbanci and insha Allah za mu zo mu sake wannan as well so that wanda ba su ji turanci ba za su gane don batun problem na aure ya shafe mu duka kowa da kowa so shine dai dan gurgudan da ni dai zan iya yi shine nake yi yanzu
yalla ya kara jagora ayyukan da kuka sa a gaba barista bari mu koma gare ka yanzu gashi malama Maryam ta yi bayani sosai
kan gamsashen bayani
abu daya da ya ja hankali na sosai yadda za a san halayyar mutum tun kafin yayi aure wanda aka san shi ko akwai wani abu mara kyau da aka san shi da shi da yake aikatawa a gidansu sai ka ga musamman ma iyaye a bangaren yaya maza sai ai ta rurrufawa dan kar wani ya sani kaman misalin da ta bayar wani dan luwadi ne wata ma yar madugo ce a gidansu an sani aka ce amma ta aure ko za abubuwan za su gyaru da dai sauransu wasu ma iyaye sun san wasu sun bata su yaran sun zama wani abu da bai kamata ba, amma za a yi ta bubboyewa wai a rufa musu asiri domin in aka bayyana ba za a so a aure su ba. Menene ra'ayinka dangane da irin wannan ɗabi'a, kuma menene mafita ko kuma wani shawara zaka ba wa iyaye waɗanda suke irin wannan abubuwa da ka iya zamanto matsala a zaman aure?
To da yawa ai mutane suna yin haka nan, ba wai kadan bane, mafi yawa haka. Shi yasa ya je yawa muka zama muna da karancin dattawa, sai dai muna da yawan tsofaffi. Da kije shine wanda yake zai faɗa gaskiya ko da gaskiyar nan bace daidai da shi ba. Da kije shine zai faɗa gaskiya ko da gaskiyar nan zaka kai shi ga mutuwa ko da zai ta kai shi ga rasa wani abu da yake so. To amma da yawa mutane ba su son su ga laifin nasu. Kuma yana nan ai a Qur'ani Allah ya riga ya magana cewa ƴaƴanmu da dukiyoyinmu suna iya zama mana sanadiyar masifa. To kuma masifar ita ce muke gani saboda muna sanya so ga yara har mu ce faɗin fitowa mu faɗa gaskiyar su. Idan an tambaye ka akan bayani na halayya, to wajibi ne akan ka fito ka faɗa gaskiya akan wannan halayya. To amma nawa ne ke yin wannan? Da yawa akwai wannan karanci din. Kuma shi yasa nace da yawa zaki ga tsofaffin mutane ne ba wai da tije ba. Muna da karancin dattawa musamman a Najeriya a kuma arewa. Kuma yana da muhimmanci kamar irin wannan kwasa-kwasai wanda yake ta rubuta sama da guda 70, Allah ya saka mata da alheri, abin a yi murna ne. Duk kungiyoyin addini daban-daban su shigo su sa hannu akan wannan. Muna yawan gina masallatai amma ba mu yawan gina aure. Yawan masallatai da muke ginawa, to mai kokari mu gina kwatankwacin irin waɗannan a kusan ko'ina. Wuri wanda yake kamar institution ne wanda yake za a riƙa marriage council, a kusan ko'ina ya zama muna da irin wannan. Akwai majaguran masallatai waɗanda suka yi gaba wajen karatu da kuma tarbiyya da sauransu. Akwai irin su kusan ko'ina da ina. Su ya kamata su fara ja gaba, su fara kafa cibiyoyi waɗanda suke na gyara mu'amala aure da neman aure da matsalar aure. Saboda al'ummar mu yanda take yanzu, to wajibi nauyi ne akan mu. Mu ne nauyin wannan gibi da ke akwai na babu din nan. Mu cike shi mu gyara al'ummar mu, mu tsaftace su, mu tsaftace dangantaka ta miji da mata, mu tsaftace dangantaka ta wajen neman aure, mu tsaftace dangantaka tsakanin aure na ahlul kitab da aka ce. Akwai abubuwa da yawa waɗanda yake nauyi ne da akan mu al'umma, ba wai nauyi ne na ce hukuma ta zo ta yi ba. Kuma kamar yanda wannan baiwa Allah ta yi kokari wannan a batin karfin gwiwa, mutane daban-daban su fito su kare irin wannan. A kare maimakon a ce Hausa da Fulatanci, misali akwai irin nufawa ne, bare-bare ne, ibira ne, a'a idala ne, duk yarurruka. To ai kokari a yi wannan, ai kokari a fito da wannan gishikin. Idan aka tsaftace aure, aka gyara aure, to addinin mu zai gyaru, a tarbiyyar jama'a mu da al'amuran mu zai gyaru, zamantakewar mu za ta gyaru, kuma za mu ga albarka da ke tattare da aure din. Ai aure ba wai kawai abu ne na injin ne kawai, na duka zakulo ya kawai ba, a'a ba haka ba. Wuri ne wanda yake ake kyankyaso al'umma, ake kyankyaso tarbiyya, ake kyankyaso halayya, ake kuma gina gaba shekara da shekaru da suna tahowa generation bayan generation. Duka sun jini ne akan irin foundation ko dandamali wanda muka yi musu a yau. Saboda haka muna da nauyi sosai-sosai. Na yi murna da jin waɗannan kwasa-kwasai da littattafai a fito a yi taron kaddamarwa na ƙasa, a watsa su ko'ina, a kuma ci gaba masallatai da makarantu su ma su ci gaba da watsawa, a riƙa shirya tarurruka, ana ilmantar da iyaye tukunna, a ilmantar da iyaye don da yawa iyayen suna da jahilcin ma ba'ana aure din, a ilmantar da su nauyinsu akan ƴaƴansu, nauyinsu na gina tarbiyya, nauyinsu na faɗin gaskiya idan an zo, nauyinsu na bincika su ba da shawara akan su wane ne irin waɗanda ya kamata ƴaƴansu su aura, menene ne makasudin aure, yaya tarbiyya take, yaya biyayya take, me ya haƙi in namiji ne yaro kasa kokarin nuna mashi babban nauyin da ke tattare da shi a matsayin shi na madugu na wannan dangantaka da za ta zo ta aure. In mace ce kai kokarin gaya mata duk waɗannan abubuwa su ne aka watsa shi, yasa muke ganin abin da ba mu so. To saboda haka yana da muhimmanci mu kokari mu al'umma mu tashi tsaye, mu gina wannan abu, mu gyara wannan abu. Mu ne za mu gyara mu kanmu, dan mu ne wanda muka ja halin da abubuwan suka lalace yanzu. To saboda haka dole mu ne za mu tashi mu sa tsaya mu share duk wani datti wanda yake tattare da al'amuran halayyar mu, mu gyara domin yau ta yi mana kyau, domin mu haifi zuri'a mai kyau gobe, domin duniya gaba ɗaya ta rika farko a gare mu wajen nuna tarbiyya, wajen nuna aqida, wajen nuna halayya, wajen nuna biyayya ga wanda ya halicce mu gaba ɗaya.
To kafin mai sallama da bakin namu, za mu ji tasirin zaunawa da ƙwararru domin koyan abin da ya shafi aure da zaman gida kafin ɗaura aure. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista mai nasara Kogo Faskari da kuma malama Maryam Lemo, sai kuma wakiliyar tamu Halima Abdulra'uf da ta jagoranci wannan tattaunawa, da Jumbe Hamza daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. A madadinsu duka, alheri ke muku fata alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke amma dadin bautar muke ji balle an ci
bai gida
balle an ci